والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يمغوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبا ذكرتم أن للتافي ميثونا أمدة الأكام من كلام خير الأنام وأن فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجمائلي الحنبلي المقدسي يربوت رحمه الله تعالى قراتن دمكي أولا مصلاتنا جمعة الشيخ أبو بكر محمود بومي رحمه الله تعالى دقيتكم ونن برني نعذري أيو إن شاء الله دام تاكي دقى درس منقوم شاهد باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها باب ان دزي بياني دنگنيدا فضل صلاة الجماعة فللن صلى اتكن جماعة ووجوبها قو وجوبها da wajibin yin sallah a cikin jama'a automatically daga nan mallam ya riga ya nuna mana cewa sallah a cikin jama'a tana da falala kwarai da gaske ba sai mun yi nisa ba abu na biyu kuma mallam yana gwada mana cewa sallah cikin jama'a wajiba ce duk wanda bai yi sallah cikin jama'a ba to lallai ya tunkule wajibi daga cikin wajibai na addini sai dai in yana da uzuri in yana da uzuri to wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai masa sauki amma in ba haka ba akwai matsala hadisan da aka kawo mana a wannan babi hadisai ne masu muhimmanci ainu saboda ban yi tsammanin akwai wani hadisi wanda ba sanannen sahabin annabi ne ya ruwaito ba duk sahabban da suka ruwaito hadisan da suke wannan babi wato sanannu ne manyan hadisai ne saboda haka manyan sahabbai ne hadisi na farko an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardh bi sab'in wa 20 daraja wannan hadisi saboda ma saukin sa kusan yara kanana ma kan sa su haddace yara kanana ma sun haddace hadisi hadisin babban sahabin nan Abdullahi dan Umar Allah ki kare yadda da su saboda da shi da babansa sun samu daraja da martaba a cikin musulunci anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala Abdullahi dan Umar yace annabi yace salatul jamaa kun ga sallan jami'i sallah cikin jama'a afdalu min salatil fardh ya fi falala daga sallan mutum guda bi saba'in wa 20 daraja da daraja ɗaya har 27 to saboda kalman daraja da aka faɗa ɗaukaka ce ta sama yasa malamai suka ce daraja ya kamata a ringa fassarawa ba wai a ce lada ba bi ma'ana wanda ya salla shi kada yana da lada ɗaya wanda ya salla cikin jama'a yana da lada 27 suka ce kuskure ne wanda ya salla shi kadai yana da daraja ɗaya wanda ya salla cikin jama'a yana da daraja 27 saboda wannan hadisi ina fata an gani kuma salatul jama'a da aka ce sallan jama'a jam'i kusan wani ba a fassara jam'in ba sai ya ɗauka haɗa a zahar da la'asar ko magariba da isha'i ba haka ake nufi ba asalin jam'i wato jam'in mutane kamar yadda jam'i yakan haɗa a zahar da la'asar da magariba da isha'i musamman waɗanda ma'aikatan waɗanda suka tafi aikin haji suke yi ko lokacin ruwa ko kuma wani dalili mai ƙarfi ko matafiya amma maganar da ake yi sallah a cikin jama'a kuma malamai da yawa suna da fahimtar cewa yawan jama'a yawan daraja, domin ba kowa ne zai yi sallah a masallaci cikin jama'a ya samu wannan daraja ba, sai wanda yake yi ruku'a da sujada da sauransu, ko kuma masallacin da suke tara jama'a da yawa, domin falallan jama'a ake magana. Amma wannan ya masallacinsa, wannan ya masallacinsa, wannan ya masallacinsa, wannan ya masallacinsa, mutane ba sa cika, ba daidai ba ne. Ana son a rinka cika a masallaci guda, sai idan masallaci guda ya cika ya fade, to kaga shi kenan sai a yi wani abin da ya kamata kenan. Kuma a nan an ce daraja 27, amma a gaba za mu samu hadisin da ya ambaci darajar da bai kai haka ba. To kusan dai duka hadisin ɗaya ne, babu damuwa. Abinda ake bukata mutum ya yi ibadan da Allah tabaraka wa ta'ala zai karba. Amma tabbas wannan hadisi yana gwada mana sallah a masallaci ya fi kowane abu muhimmanci akan mutum ya yi shi kadai. Wasu malamai ma sun ce in ba a masallaci aka yi jam'in ba, to ba za a samu wannan daraja ba, saboda hadisin gaba. Kun ga kenan, ko a gida mutum ya yi tare da matarsa da ‘ya’yansa, to ba zai samu wannan daraja ba, saboda hadisin gaba ya daɗa fayyace komai a fili. To ina ‘yan musalla? Kawai in ana taruwa a majalisa kawai sai a kyata wani waje. To musallan nan masallaci ne, ko musallan nan tamfurare ne, ko yaya? To akwai musallan da yake masallaci ne, akwai kuma wanda yake tamfurare. Duk mutumin da ya bada garejinsa ana sallah, gareji ya zama masallaci, amma kuma bai danka wa Allah gaba ɗaya ba, domin saboda idan ya mutu garejinsa yana cikin gado. Amma idan musalla ka kewaye shi ka ce wannan ko bayan ranka ka ba da Allah subhanahu wa ta'ala, to wanda ya zama masallaci. Kaga dole ko za a samu bambanci tsakanin wanda ya sallah a garejin aro da musallan aro ko filin aro, da wanda kuma aka bari wa Allah, don man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. A wani hadisi ma aka ce wanda ya gina wa Allah masallaci kamar misali sheƙan tsuntsuwa. Alarma, ka san sheƙan tsuntsuwa? Ba ka san sheƙa ba? To ga baba bayanka zai faɗa maka yadda sheƙa. To kaji, alarma, sheƙan tsuntsuwa kamar yadda baba ya faɗa, wani abin da take saƙawa take zama a ciki, ku duba ku gani. Kun ga ina jin ko hannun mutum ba zai dafa, amma aka ce in ka gina wa Allah masallaci gwargwadon wannan, inda ka yi don Allah ne, Allah zai gina maka bene cikin gidan aljanna. Saboda haka komi ƙarancin masallacin da ka gina, komi girman masallacin da ka gina. To shi ne malamai suka ce sallah a irin wannan masallacin da aka bada Allah tare da jama'a shi ne za a samu waɗannan darajoji. Amma in ba haka ba, in na kame-kame ne akwai abin nan, sai dai wallahu alam. Inda an ce waje masallaci ne, to waje masallaci ne. Duk mun karanta wani hadisi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Annabi ya ce yana daga cikin falalan al'ummata, Allah ta'ala ya sanya mun kafa, duk inda aka je masallaci ne kuma wajen tsarki ne. Saboda haka duk wanda sallah ta riske shi ya yi sallah a ko'ina, mutan wajen yana da tsarki, kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai karba. To ga gabas ma, ko da baka samu fuskantan gabas ba, fa aina ma tu wallu, fa samma wajhullah inna Allaha wasi'un alim. Ina fata an gane. To sai hadisi na gaba.
An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, salatu ar-rajuli fil jamaa'a tud'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 ضعفا, وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة, لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة, فإذا صلى لم تزل الملائكة, أما أنا يأتي لم تزل
sai dai mai yiwa a naku za a wani waje za a galamta zalil mala'ikatu. In aka bi da wasalin duka haka ya kamata. Lam tazalil mala'ikatu tusalli alayhi ma dama fi musalla, Allahumma salli alayhi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, wa la yazalu fi salatin man tazara as-salat. Kun ga wannan hadisi yana da yawa, ya hada abubuwa da yawa, saboda ya faɗa mana hadda ka'idoji kamar da sharuɗa na samun waɗannan darajoji. Hadisin babban sahabin nan ne Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu, qala yace qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, annabi yace salatu ar-rajuli sallam mutum fil jama'a a cikin jama'a, sallan namiji a cikin jama'a. Daga nan wasu malamai suka ce an fitar da mace, domin mace ta zo masallaci a yi sallar jama'a tare da ita ba dole ba. Sallah a gidanta, a ɗakin mijinta, a lungun ɗakin ta ke da alheri. Amma za mu samu nan gaba, in ta ce za ta zo masallaci kuma ba za a hana. Don haka, kamar da namiji ake magana, in garman namiji shine baligi, mukallaf. Sallan da namiji zai yi a cikin jama'a, tudha'afu ala salatihi, ana ninninkawa a bisa sallarsa, fi baitihi a gidansa, wa fi suqihi ko a kasuwansa. Ya za mu kai maganar musalla, amma abinda malamai suka ce wato sallah mutum daya a gida shi kadai, a kasuwa ma shi kadai, saboda mafiya yawa 'yan kasuwa suna da shagunansu ko suna da wuraren da suka ware, to za ka suna yin sallah wajen. Ba a so haka ba. Amma fakar fa ku manta, saboda waɗannan hadisai wasu malamai sun tafi a kan cewa duk wanda ya sallaki kadai ba tare da uzuri ba, bai da sallah. Akwai hadisin da ya yi maganan haka, duk wanda ya sallaki kadai ba tare da uzuri ba, ko a gidansa, ko a kasuwa, ko a ina ne, suka ce bai da sallah, illa min uzurin, sai idan akwai uzuri. Uzuri rashin lafiya, rikicaccen makaho, mai ciwon kuturta, mutumin da yake bala'in jin yunwa, mutumin da najasa ta dame shi, wanda ba zai samu natsuwa ba sai ya zubar da najasan nan, na ba haya kenan, kamar yadda muka karanta hadisin jiya, da mutumin da bawali ya dame shi, aka ce waɗannan suna da uzuri. Wasu malamai suka ce sallah karɓaɓɓiya cikakkiya ita ce ba za su samu ba, amma idan sun yi sun sauke faradi, Allah ba ya bin su bashi, sai dai ba ta zamo cikakkiya ba. Sannan kuma duk darajojin nan da ake magana da ninninkuwan lada ba za su samu ba, amma sun sauke farali sallah ta yi. To duk inda ka ga malamai suna sabani haka, da yana da kyau in ka zo ka kauce ma sabani, don ya fi maka kwanciyar hankali. To shi yasa a nan aka ce tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi, ana ninninka ladan ko kuma darajar a bisa sallansa a gidansa ko kuma a kasuwarsa, 25 difa, ninkin ba ninkin 25. To shi yasa masu cewa lada suke ce a nan ana nufin lada ne, duk da kasancewa ba a ambaci lada ba, amma mafiya yawan malamai suka ce daraja ake nufi, da 27 da 25 kusan duk ɗaya ne. Wasu sukan ɗauki abin da ya fi yawa, waɗansu sukan ɗauki ƙaranci, wasu kuma sukan ce gwargwadon tsoron Allahnka, gwargwadon darajar da za ka samu. Domin yin sallah a bayan liman babban gata ce, amma tsoron Allahnka shi zai daɗa fitar da kai, gwargwadon tsoron Allahnka. Duk wani yana sallah a bayan liman yana tunanin wani waje da to kaga ba zai samu daraja da yawa ba, saboda tunaninsa ko hankalinsa yana yawo. Wazalika, sai dai hakan yana faruwa ne, annahu idza tawadda, idan mutum ya yi alwala, fa ahsana alwudu'a, ya kyautata alwala. To ya ne kyautata alwala? Shine mutum ya yi alwala irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mun yi bayani a can baya. Sharadi na farko kenan, ثم خرج إلى المسجد sannan sai ya fito domin zuwa masallaci ba gona ko kasuwa ko office ba kunga akwai bambanci thumma kharaja ila al-masjid sa'annan ya fito zuwa ga masallaci kuma la yukrijuhu illa salah ba abin da ya fito dake sai don saboda yin sallah kunga kenan idan ya fito da wata manufa sai ya ratse to ratse bai yi ba inda akwai ratsaya ciki bai yi ba sai idan ya fito purposely saboda me saboda sallah to idan ya kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu na farko ya fito saboda sallah ko na farko ya yi alwala kamar yadda manzon Allah ya karantar sannan na biyu kuma ya fito saboda sallah lam yakhtu khatwatan ba zai yi taku guda ba illa rufiat lahu biha daraja fati Allah ya ɗaukaki darajansa wa hutta anhu biha khafi'a kuma an kankare masa kurakuransa saboda haka taku guda ɗaya gara ɓata biyu ne shi ne ramyu haja abin nan ramyu usburaini kenan bi hajaratin wahida jifan tsuntsaye biyu da tsakuwa guda ɗaya in ji larabawa hausawa ma haka suke faɗi taku guda ɗaya da mutum zai yi yayin tafiya masallaci ana ɗaukaka darajarsa wajen Allah sannan ana kankare masa kurakuransa wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu dace shi yasa gwargwadon nisanka gwargwadon garaɓatan da za ka samu in kana dab da masallaci kusa wanda suke kusa da masallaci suna farin ciki suna kusa da masallaci wanda yake nesa da masallaci shi ma kaga akwai matsayinsa akwai matsayinsa na'am sannan daɗin daɗawa fa idza salla idan yayi salla idan aka yi dadda salla ya samu salla tare da liman lam tazal al malaikatu tusalli alayhi malaiku ba za su gufe ba suna yin masa addu'a kile tusalli alayhi suna masa addu'a maimakon mu fassara mu ce suna masa salati saboda wannan ne wadansu suke cewa wani ana yin masa salati bayan annabi amma salatin annabi ita ce muhimmi ko salatin da ake ma annabi shi yafi kowanne muhimmanci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin wa nurid innaka Hamidum Majid saboda inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wannan salati salatul ibrahimiyya kin akwai wani da ya kawo zakka ma annabi sai annabi yayi masa addu'a yace Allahumma salli ala ali fulan ya Allah kai dadin tsira ma ainihin dangin wani da dangin sa yasa ake son yawan sadaka don ka bada zakka za a yi maka addu'a ka bada sadaka ma za a yi maka addu'a don haka idan ka zo ka ce Allahumma salli ala alhaji Aminu Allahumma salli ala alhaji Aminu ina addu'a Allah ta'ala yayi dadin tsira ma alhaji Aminu kai ka san dadin tsiran kai ba zuriyan annabi bane amma kai mabiyin annabi ne yawa riban kafa ce shi yasa aka faɗa maka wannan sai dai an fi son kai tsaye mutum ya ce Allah ya gafarta ma wani Allah ya ji kayin wani ko da bai mutu ba saboda kamar anan an fassara mana mala'iku suna yin salati ma ɗayan ku wace irin salati suke yi Allahumma salli alai suna ce Allah kai tsira gare shi a nawa akwai a rubuce amma a wata ruwaya za ku ga babu akwai wanda nasa babu amma ni na sun kawo Allahumma salli alai naka babu ko kai naka akwai Allahumma salli alai Allahumma firla Allahumma rahamhu ya Allah kai masa tsira kai masa salati ya Allah ka gafarta masa ya Allah kai masa rahama to kaga addu'o'i guda uku kenan ko guda biyu duk mutumin da yayi sallah ya zauna inda yayi sallah yasa ba a san idan mutum yayi sallah ya koma baya ba a san yayi gaba sai dai yana da lalura liman ne aka ce in yayi sallama ya juya kalli mutane liman shi kanansa immediately yana yin sallama zai karanta Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma qini azabaka yawma taqatu ibadak aw Allahumma qini azabaka yawma tajma'u ibadak yana juyowa kenan sai kalli mutane amma kai ma mu inda kai sallah a nan zaka zauna inda kana son addu'o'in mala'iku amma in kana da lalura kafanka na ciwo ko kuma kana da wata matsala to shikenan Allah tabaraka ta'ala ya riga ya sani ko da ka bar wajen kaga za su ci gaba da yin maka amma haka kawai ba zai yi ba wani kuma zai ce ayyamu tune amma layin banki bai mazu ba alayin mai bai matsu ba amma kuma a cikin sahu ya ce amma to Allah ya sani ya lamu kha'ina talayuni wa ma tukfi sudur wala yazalu fi salatin sallan dadin dadawa ba zai gushe ba yana cikin sallah tamkar yana sallan nafila man tadara salata matukan ya jira sallah kun ga wannan shi yake da muhimmanci mutanen da suke sallan magariba su jira sallan isha'i mafiya yawa a kasar nan an fi yin haka za ga dattawa in suka yi sallan magariba sai su zauna a masallaci suna jiran sallan isha'i so wannan ya yi mana ƙarin abu guda in ka yi sallah a masallacin ka zauna in ka fita ka je ka dawo to ka rusa wannan inda ka yi sallah in ka zauna kana da addu'o'i lafiyayyu guda uku ko guda biyu na mala'iku har zuwa lokacin da zaka gama azkar ka tashi amma in kana masallacin baka bar masallacin ba kuma to za a rubuta maka lada tamkar kana sallah matukan kana jiran daya sallar wannan ya gwada ko azhar ne kai ka zauna ka jira la'asar ko la'asar kai ka zauna ka jira magariba ko magariba kai ka zauna ka jira isha'i ko isha'i kai ka zauna ka jira asuba ko asuba kai ka zauna ka jira azhar eh amma wanne muka fi ko yanzu da muke zaune muna zama dai saboda karatu ne wani hadisi ne kafe mu da ba sannan kuma muna jiran lokacin sallan isha'i domin gara mu hada tunda idan lokacin sallan isha'i yayi za a yi kiran sallan isha'i a yi sallan isha'i to kaga shi ma wani hadisi ne da ba wancan da muka hadu muna sauraron karatu wancan a qaumu fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahu har zuwa karshen hadisin to kaga wancan kuma ya shafe mu gaba daya saboda duk inda aka zauna ana maganin ilimi to mala'iku sukan kewaye wajen aka samu natsuwa akan samu natsuwa shi yasa duk inda ake karatun addini zai wahala ka ga hayaniya amma inda taron ƴan siyasa ne wani sai ka ji ya ji magana ko a fada ne sai ka ji Allah ya kare ka ko da yake ba a zuga wani a gaban sarki ko sai dai a zuga sarkin amma nan sai dai ka je abu na almajiri ya ce na'am abin ya shige shi kenan saboda akwai natsuwa kwarai da gaske shi kuma kaga wani hadisi ne ya ambaci wannan to ga kuma wannan hadisi yana jiran lokacin sallah to Allah ta'ala zai rubuta lada tamkar mutum yana sallar nafila kun ga ba a sanya walladan da zai samu ba menene muhallu shahid namu yana da yawa a nan domin ya gwada mana muhimmancin masallaci ya gwada mana muhimmancin zuwa masallaci ya gwada mana muhimmancin sallah cikin jama'a ya gwada mana muhimmancin inda mutum ya yi sallah kada ya bar wajen sai ya gama duk akarin da zai yi ya gwada mana muhimmancin jiran sallah a masallaci har zuwa lokacin da ɗaya sallan za ka zo yanzu mutumin da ya ritaya baya da aikin komai daga kasuwa ko daga aikin gwamnati ko menene duk ya zo bayan sallah asuba ya zauna har azhar ya yi laifi ai mai yawa wannan shine ma zai kankare masa wasu karuma-ruman da ya yi a can baya in ya je lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta masa saboda haka wannan hadisi yana da muhimmanci a yi duk wanda ya sallah shi kadai ba tare da wani uzuri ba to fa yana cikin sarkakiya to amma idan akwai uzuri kamar yadda muka ambata na rashin lafiya mutumin da baya da lafiya ba dole ne ya zo masallaci ba sai dai ku sani sahabban annabi a hadisin Imam Muslim
wanda Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito, yace sahabban annabi mutum yana tashi yana jiri zai fadi, amma zai ce mutane guda biyu su zo suna tangire gire da shi, sai ya zo masallaci an zai dake a cikin sahu, in ya so ya zauna ayi sallan jam'i tare da shi, ayi sallah da jama'a tare da shi. Kaga mu ba za mu yi wannan ba, don yanzu idan zazzabi ya dame ka ba za ka ba lalle ka fito ba, za ka yi sallanka kai kadai a wajen Allah ba kai laifi ba. Amma mutumin da zazzabi ya dame shi yana jin jiri, amma duk da aka yi lallabo ya zo masallaci ya yi sallah, to kaga ba za ka hada shi da wancan ba, sai makaho. Amma rikicaccen makaho shine wanda in zai zo masallaci zai bata, in zai koma gida zai bata, to wannan ba sai ya zo masallaci ba. Amma in zai yawon bara ba ya bata, akwai matsala, akwai matsala. Saboda wani makaho ya zo wajen annabi ya ce ka sassauta mun a birnin Madina, akwai matsaloli iri daban-daban, wani lokacin an yi ruwa ga kwaruruka iri daban-daban, ga kuma waɗansu dabbobi masu cutarwa, saboda a wancan lokaci ƙauye ne sosai, ka sassauta mun yi sallah a gida. Annabi ya ce babu damuwa, sai da ya juya, sai annabi ya ce masa ya dawo. Da ya dawo ya ce kana jin hayya alal fala, hayya alal fala, ya ce ina ji, ya ce to ka amsa, ba zan iya sassauta maka ba. To kaga in makaho zai je bara, dole kowace sallah har sallan asuba sai ya zo masallaci, in ko ba haka ba in ya je lahira zai bayani. Amma in a rikice yake shi kenan, sannan mai sai mai ciwon ruwan zafi, a ka'ida mai ciwon ruwan zafi ba zai zo saboda mutane za su yi ta kyama, mai ciwon kuturta mai mutane za su yi ta kyama. Wasu malamai sun ce idan ya zo ya je gefe ya sallah, to abinda yake gudu kada wancan hadisin da annabi ya ce la salata liman faridin khalfas saf, babu sallah ga wanda ya fantsare a bayan sahu, babu sallah ga wanda ya fantsare a bayan sahu, shi yasa ake cika sahu. Masallacin nan yana da fadi yana da tsawo, sai ga wadansu idan sun shigo suna ganin sahu na biyu bai cika ba, sai su kirkiro sahu na uku, kukkure ne, domin in sahu na biyu bai cika ba har aka idar da sallah, ko da ka kirkiro sahu na uku ba ku da sallah. Wannan ita ce ka'ida, yasa gara ma ka yi hakuri, gara ka yi hakuri ka yi abin da saddul farja, shi ne inda ka ga bai cika ba ka yi kokari ka cika. Saboda haka waɗansu suna da fahimtar cewa idan mai ciwon kuturta ya zo wanda mutane za su rinka kyama, to ya koma can gefe ya yi sallah, ya zo masallaci amma ya koma can gefe. Wasu kuma suka ce ya yi sallah a gida, wannan yana da uzuri. Balle kuma wanda ya sha taba ya zama addicted na taba, balle wiwi don ya fi wari. Allah rama ka san wiwi ko? Tun da annabi ya ce wanda ya ci tafarnuwa yana karni, ka gani fala ya karabanna musallada, fala ya karabanna maskidana, kada ya kusanci masallacinmu. To amma mutumin da ya ci tafarnuwa bai zo masallaci ba yana da uzuri ya yi sallah a gida, domin kada ya yi karo da wancan hadisi. To amma mutumin da ya zama addicted na taba da wiwi, to kaga shi in bai zo masallaci ba, ba zai zo masallaci ba don zai cutar da mutane da mala'iku. Amma kuma da ya ware ya yi sallah kuma sai an tambaye shi, saboda mai, saboda asalin abin da yake shaɗin bai da kyau. Ina fata an gane. To da sauran waɗansu uzurori makamantan waɗannan, Allah ta'ala ya samu dace. Saboda haka wannan hadisi ya yi mana ƙarin bayani dangane da wancan hadisi. Hadisai guda biyu suna karantar da mu abu guda ɗaya, shi ne muhimmancin sallah a cikin jama'a a masallaci. To sai hadisi na 60, an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqalu salati ala almunafiqina salatul isha wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama
ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي رجال معهم حضم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولا حديث يازو كما في كدنسا اما ده ينا كرفف بياني مهمانشن صلاه ا cikin jama'a. Saboda muhimmancin sallah a cikin jama'a, wata rana annabi yayi yunkurin ya sa a yi kiran sallah a tada iqama, ya tura wani ya yi limanci, shi kuma ya ware waɗansu mutane su ɗauki bakin wuta su je su ƙona gidajen waɗanda ba su zo sallah a cikin jama'a ba. Duk wanda aka je gidansa aka samu yana da sai a ƙona shi a ƙona gidansa, saboda bai so sallah a cikin jama'a ba. To idan muka fahimci wannan hadisi kafin mu fassara, muka hada da hadisan baya, sallah a cikin jama'a farilla ne, wajibi ne, sunna ne, wanne ne? Sai mu ce farilla, shi malam ya ce wajibi ne da farko a unwaninsa, amma saboda wannan hadisi mutum bai zo sallah a cikin jama'a ba, annabi ya ce zai kona gidansa. Akwai hadisin da ya ce ba domin mata da zuriya ba, duk da kasancewa hadisin wasu malamai sun ce da'ifi ne, ya ce ba domin mata da ainihin yaran da suke cikin gidaje ba, ya ce ƙona gidajen zan yi. Ya yi yunkuri amma bai ba, domin ya gwada muhimmancin sallah a cikin jama'a. Saboda haka in ba uzuri mutum yake da shi ba, kaga bai kamata a ce ya sallah shi kaɗan a gida ba, ko ya sallah a kasuwansa ko a shagonsa ba, shi kaɗai. Saboda muhimmancin sallah a cikin jama'a. To wannan hadisin Abu Huraira ne, kun ga babu wani dogon abin nan, babu dogon jayayya. Babban sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi ya ce aqallu salati ala almunafiqina, sallan da tafi nauyi a bisa munafikai, salatul isha'i wa salatul fajri, sallan isha'i da sallan asuba. Me yasa? yasa waɗansu malamai suke cewa duk mutumin da kuna tare da shi a unguwa amma ba ku ganin sa sallan isha'i, ba ku ganin sa sallan asuba, to munafiki ne. Wala sai a unguwan yan boko, sai a unguwan yan boko zalla. Saboda haka ku ji tsoron Allah. Ga dai hadisi abinda ya faɗa, aqallu salati ala almunafiqina, sallan da tafi nauyi a bisa munafikai, sallan isha'i da sallan asuba. Don haka in kana da matsala na jin nauyi wajen zuwa sallan asuba da sallan isha'i, to ka rinka danne wannan matsala, ko da ba kullum ba ne, jefi-jefi ka rinka fitowa, don kar a maka tambari na munafinci. Shi yasa waɗansu wuraren da suka ci gaba, idan za a ba da aure ma saurayi ma za a ce yana zuwa sallan isha'i kullum da shi muke isha'i, kullum da shi muke sallan asuba, to ya sa muke kyawar recommendation. Kar kuma wani ya ji ya zuri zuwa sallan isha'i da sallan asuba, sai an ba shi auren kuma kuna ya mai kura sake ya fata fat. Ana samun haka, zaman ba don Allah ba ne, don a ba shi aure ya za yake zuwa gaba-gaba. Lalle munafikai ba su da kyau, yasa Allah ya ce yura'unan nas wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sai dai munafinci aka su kashi biyu, akwai munafincin da yake kafirci ne, sune fi ad-darki al-asfali minan nar, akwai munafincin da yake ciwo ne, illa ne, amma ba zai hana mutum shiga aljanna ba. Shine inda annabi yake cewa ayatul munafiq, alamun munafiki guda uku ne, idza haddasa kazaba, in zai bada labari sai ya ƙarya. To mutum akwai ƙarya a jikinsa, yana da alamun munafinci, amma in yayi waɗansu ayyukan ibada, to ran tashin alkiyama in Allah bai gafarta masa ba, za a ƙona shi gwargwadon ƙaryan da ya yi, sannan daga baya kuma a shigar da shi aljanna saboda imaninsa.
to kun ga munafincin kashi biyu ne, akwai babba akwai karami. To duka dai Allah ya kare mu.
Walau ya'lamuna ma fihi ma fiha,
anan yace ma fiha, a wani waje kuma ma fihi ma,
da sun san daraja da lada da martaban da ke cikin waɗannan salloli guda biyu a cikin jama'a, la atawhuma walau habwa, da sun zo koda da rarrafe ne.
Alhabu shine rarrafe, kun ga wannan ya gwada koda mutum bai da lafiya wato zai zo da rarrafe, domin duk wanda ka ganshi yake rarrafe ba zai iya tashi ba ne. Saboda haka da munafikai sun san daraja da martaban da ke cikin sallan isha'i da sallan alfijir asuba a cikin jama'a, wallahi ba za su tsakaci ba, ko da rarrafe irin na yara ƙanana wanda ba su iya tafiya ba, sai sun yi domin su zo su samu sallah a cikin jama'a a masallaci.
Wala kad hamamtu, annabi yace kai ni fa na yi yunkuri, ana amura bis salati, in yi umurni da sallah, fatuqama, a tsayar da iqamanta, thumma amura rajulan, sannan yi umurni ma wani mutum, fa yusalli bin nafi, ya jagoranci mutane, thumma antaliqu ma'i rijalu, sa'annan ni kuma in tafi da ni da waɗansu mutane, ma'ahum hugamu, tare da su akwai damma damma, min haɓabin nauta, ila qaumin, zuwa ga mutanen nan, la yakaduna salata, waɗanda ba su halattar sallah, fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar,
in ƙona gidajensu da wuta. Alhali ba mai azabtarwa da wuta sai Allah, sai Ubangijin wuta, amma sai gashi annabi yana cewa wanda bai zo sallar jam'i ba zai ƙona gidansa. To kun ga waɗanda suka ce sallah a cikin jama'a farilla ce, to su suna da dalili. Suna da dalili.
Waɗanda suka ce wajibi ne
saboda hadisan sama, suka ce da annabi ya yi yunkuri bai aiwatar ba,
inda ya aiwatar
to farilla ne, amma tunda bai aiwatar ba ya dullu alal wujubi. Waɗansu kuma suka ce sunna ce mu'akkada, kamar mazhabar malikiyya suna ganin sallah a cikin jama'a sunna ce mu'akkada, sunna ce mai ƙarfi. Sai dai kullum mutum yana rasa sunna mu'akkada, akwai matsala, akwai matsala. Wannan kenan.
Sai hadisi na gaba, an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma an nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'aha
wa fala yamna'aha
qala, fa qala Bilal bin Abdullah, wallahi la namna'hunna. Qala fa aqbala alayhi Abdullah فصفه صفا سيئا ما سمعته صفه مثله قط, وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول والله لن نمنعهن,
وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وانا حديثي أنكر قوني رجاء عبد الله بن عمر الله شكاره الدادس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi kala yace, idza sa'zanat ahdakum imratuhu, idan matan ɗayan ku ta nemi izinin sa ila almasjid, za ta je masallaci, fala yamna'aha, kada ya kuskure ya hana ta. Saboda zamanin annabi mata suna zuwa, zamanin yanzu kuma mata ba sa zuwa, amma idan ana karantarwa ko wani abu ana son mata su zo. Saboda zamanin annabi akwai sauki na fitina, yanzu kuma akwai fitintinu iri daban-daban, za su je salloli guda biyar ɗin nan kakaf gaba ɗaya, kamar yadda muka karanta hadisinmu na farko a can baya a wani babi, mata suna halattar sallan asuba, kasan sallan da tafi haɗari kenan sallan asuba, amma mata suna zuwa. To kaga balle a zahar da la'asar. Ya san matarka ta ce za ta zo masallaci ta yi sallah, annabi ya ce kada ka kura ka halata, amma da sharadin, idan za ta zo masallaci ba za ta sanya turare ba, idan za ta zo masallaci ba za ta yi ado ba, idan za ta zo masallaci babu fitina. Wasu malamai sun ce in ma masallacin ne da daddare ba da rana ba, wato sai sallan magariba da sallan asuba banda sallan azhar da la'asar. Ina fata an gane. Saboda zamanin annabi ya yi kunga sallan idi ya kance mata su fita, hatta mata masu haila, masu jinin al'ada, an ce su tafi masallacin Idi, saboda akwai bambanci tsakanin masjid da kuma musalla. Musalla masallacin Idi, masjid masjid masallaci, masallacin da ake sallah irin wannan. Wannan ma da ake juma'a za ta aljami, masjidul jami, babban masallacin juma'a, masjid ordinary masallaci da ake kamsu salawat, musalla masallacin Idi inda ake sallan Idi na azumi ko na lahiya, ko ake sallan roƙo ruwa. Ina fata an gane. Sannan kuma idan an ce musalla, kuma yar karaman musalla, masallacin tafi da gidanka irin na yan kasuwa, masallacin da babu tabbas, yan ƙwayawaya, to anan kun ga maganan masallaci da aka ce, da kuma musalla idan mata suka nemi su je, to ba za a hana su ba. Balle ma yanzu in ana karantarwa, in ana wa'azi, mata sun fi ɗauka, duk da kasancewa can gware suke kaman kashin hakarkari, amma sun fi ɗaukawa. Inda za a bude Islamiyya da mata guda ɗari, a bude Islamiyya da maza guda ɗari magidanta, to in ka ba da shekara huɗu, mata guda ɗari nan sai ka samu su 80 ne, wanda suka ragu kaɗan ne. Inda za ka bincika za ka samu sun bar gari ne, ko ba su da lafiya, ko kuma mutuwa suka yi, ko ma su ka samu sun karu. Amma maza ɗari ɗin nan masu cefa ne, bayan shekara huɗu mutum nawa za ka samu? Za ka samu duk an watse. To shi yasa duk abinda zai taimaka wa mata domin ya ɗan sassauta musu, to yana da kyau a ba su dama. To balle masallaci da za su zo su yi sallah. Wani abin mamaki da Abdullahi dan Umar, Allah shi ƙara yarda da shi, ya faɗi wannan magana a majalisinsa. Fa qala Bilal ibn Abdullah, sai wani ɗansa da ake kiransa Bilal dan Abdullah sai ya yi magana. Sun san abin da ya ce, wallahi la namna hunna. Babansa ne yana magana fa a can gefe, sai ya ce, wallahi hana su za mu yi muka. Hana su za mu yi. Irin abin da mata suke a yi mutsala, hana su za mu yi. Ya ce, kai, ya ce, ka ci kazanka, saboda ya ji abin da ya fana. Ya ce, kazanka da kazanka. Ina ce, annabi ya ce, kada ku hana su, kana ce, kai waye. Sai dan ya yi tsit, saboda lokacin bai yi tarbiya ba. Yana da kyau in kana sauraron magana ka saurara, ka ji magana da kyau, don yana iya yiwuwa maganar mahaifinka yake faɗa, ko da ya yi kuskure, sai ka tsaya ka ji da kyau, ka samu hikiman yadda za ka yi ka yi gyara. Malamai da suka zo nan sai suka ce, lallai bai yi tarbiya ba. In babu yadda za a yi a ce annabi ya ce kar ku hana su, kuma wani ya zo ya ce za mu hana su, bai yi ba. Wannan ya cancanta a yaƙe shi. Mai wannan ruwayan hadisin yake cewa zagin da ya masa ya ji mamaki. Saboda me? Saboda Abdullahi dan Umar baya zagi, baya zagi, amma da ɗansa ya yi wannan ya masa zagi, mummunan zagi. A ranar ne aka ji ya yi mummunan zagi, saboda ana ce annabi ya ce, shi kuma shi waye? Iyayensa ma waye? Balle shi, kun ga wannan shi yake gwada mana cewa ban an ce annabi ya ce ba, to fa da malaminka da shehunka da babanka ba dole su hakura. Ko kai ɗan siyasa ne a ce annabi ya ce, ka ce gwamna ya ce, waye gwamna? Gwamnan ina iya ka ce babban daraja, a ce alhaji wane? To alhajin a dalilin wa ya samu alhajin? Ba domin annabin mafada ba mamaki, alhaji wane fa dodo wane ne fa za a kira ki? Ko ba haka ba ne? A'a. To shi ne bambanci. Allah ya kyauta. Ta ɗaya ɓangaren malamai suka ce abinda yaron ya faɗa ta wani waje ba kuskure ba ne, amma dai ya yi rashin tarbiyya ne, bai faɗi maganan yadda ta dace ba. Saboda akwai wani hadisi ne na Nana Aisha radiyallahu anha, wata rana ta fito sai ta ga mata da yawa masallaci, ta ce, kai, da annabi ya kawo wannan zamani ya gamku ya dauke zuwa maka zaci wallahi da ya hana ku kun ga ita abin da ta fada ke tunda ta san annabi ya ce kar a hana su saboda me saboda za ga mata suna azan su suna abin nan gashi sallolin da ake gudawa a cikin a Facebook a TikTok da menene mata za ga waɗansu wurare sun tafi ko sallan idi ne ko sallan tahajjud ne ko sallan menene suna yi a cikin sallan ba sai ga wata ta dauki wayanta ta danna waya tana daukan sallanta a cikin masallaci ana sallan tahajjud ko kuma sallan abin nan ko sallan idi ne sai ga wata ta dauko turare ta feffesa wata ma ta shafa jambaki wata ma ta sa gazal ala ramma ka san gazal eh kayan ado na mata a to me kai waɗannan masallaci to amma ita nana Aisha tace da annabi ya ga abin da mata suke yi a yanzu da zai hana su da wannan ne malamai suka ce ba za a hana su ba sai dai a faɗa musu ka'idodi wanda ta saba kuma ya rage nata domin in ka hana su to kai karo da wannan hadisi kai ne to shi da ya soka maganarsa da hikima sai ya bari sai bayan an fada ko maganar ta fada sai ya ce kai amma yanzu fa abinda mata suke yi fa akwai matsala kaza 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 to sai ya ji abinda mahaifinsa kuma zai faɗa na karin bayani to amma shi bai yi wannan ba saboda haka yana son yara da dalibai su kasance masu abin nan tarbiyya ba yadda za a yi mahaifinka yana faɗin magana kana cewa haka ba ko malami yana faɗa maka abu kana ce ba haka ba yanzu yana faɗin magana kana musu da ne wani lokaci sai ka zo wani abu da kake so ka gane sai in kika gane duk sai rikita ka ko kuma inda yan agaji masu uniform muna karatu ma babu yan agaji masu uniform na akwai yan agaji masu uniform kamun abin da sai ce su fita da kai kuma dama in zan ce ku fita da shi sai lankwasa hannuna malam kun fita da shi ku daka shi sannan ku sallame shi gobe ne sake gobe ne sake ba Allah ya kyauta na'am yace to wallahi lanamna'hunna yace mu kan wallahi za mu hana su qala fa qala alayhi abdullah sai mahaifinsa abdullah ya fuskance shi fa safahu sabban sayyi'an ya zazzage shi mummunan zagi ma samituhu safahu mithlahu ka yace ban taba jin yayi zagi irin wannan ba ko bai sake zagi irin wannan ba saboda me saboda an yi fitona fito da hadisan manzon Allah an yi fitona fito da sunnan manzon Allah ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال كما يتي اخبرك عن رسول الله ان هباك لاباري دغ النبي وتقول والله لنمنع كنا كي كما كانا تي والله سي مون هانا سو تو كاي واي ايايين كما واي اندي انا مغانن النبي اي با مغانا اندي النبي ياتي شيكينن ina fata an gane to kun ga wannan hadisi babban dalilin da ya sa mallaka ya kawo mana cewa mata abin su su zo masallaci ya sa wa fi lafdin li muslim la tamna'u ima allahi masajid allah annabi ya ce kada ku kuskura ku hana ku yangin allah su ne mata masajid allah masallatan allah ima menene mufrad na ima ama amatu saboda idan namiji ya rasu aka zo za a yi masa sallah addu'an da ake masa Allahumma innahu abdu wa ibnu abdik wa ibnu amatik to idan mace ce fa Allahumma innaha amatuka wa ibnatu abdika wa ibnatu amatika anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta amataha wa anta tuhiyiha Allahumma in kanat sai ka ci gaba in baka yi ba kai mai sauki saboda kalmomin sai ka zauna ka koya yadda zaka bambanta tsakanin namiji da mace in aka ce ama ana nufin baiwar Allah shi yasa zaka ga an ce Abdullahi wani in ya haifi ya mace sai ya ce amatullahi baiwar Allah ina fata an gani to shi yasa aka ce ima kar ka dauka an ce ku yangi din nan ka dauka bayi yake nufi ba bayi yake nufi ba to wannan hadisi ya zo kai tsaye to sai kuma sallolin nafilfili wanda ake kira surawati anan zai ambata mana wadansu hadisi na 63
an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala sallaitu ma rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكان ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها
وقا حديثين قد أكو حديثي نفرقو حديث عبد الله بن عمر الله شكار جالس كيف نتي حديثين نسكي وان نمبابي حديثين من ينسى حبين دون هكا من ين حديثين ولن نسكي كرن تدم من ين مطالولي حديث عبد الله بن عمر الله يكرى يتعالى قال يتي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي للي ناي صلى النافلة تارد النبي تور دا تور النبي يناي أكي أكي ركعتين قبل الظهر ركع أبيوك في الأظهر وركعتين بعدها ركع أبيوك في الأظهر وركعتين بعد الجمعة دركع أبيو باين صلى الجمعة وركعتين بعد المغرب دركع أبيو باين مغربا وركعتين بعد الإشاء دركع أبيو باين صلى الإشاء
بلانا وكينا
بلا وقوما وده ننسونا يكي كران سوء السنن والرواية أما أقول وترواية ده أقول وده شيء وركع أخذني كاتن أدها تهين كحق السنة موقوما شاك sunna goma sha biyu hudu kafin azhar biyu bayan azhar sannan biyu bayan juma'a kun ga wannan shi daban ne biyu bayan magriba da biyu bayan isha'i sai dai ruwaya ta gaba wa fi lafzin awani lafzi fa amma al maghrib amma biyun bayan magriba wal isha da biyun bayan isha'i wal juma'a da biyun bayan sallan juma'a fafi baiti a gidansa yake ba masallaci ba amma biyun kafin azhar biyu bayan azhar hudu kafin azhar ko biyu bayan azhar a masallaci yake saboda ba a son mutun ya maida gidansa kaman kabari makabarta ya zama kwata-kwata mutun ba ya salla nafila a gida hatsari ne gaskiya ko gidan haya kake ko matsatsen gida ne a samu wani waje inda zaka dan yi sallar nafila ka rinka sallar nafila saboda in kai sallar nafilan kana addu'o'i addu'o'inka da addu'o'in matanka da bambanci kai zaka fi natsuwa kai addu'o'i lafiyayye musamman ma can cikin dare ka tashi kai sallar nafila wannan sune ya mutane suna ta bacci kowa waye suna ta bacci a lokacin na to wannan ya takaita mana a bisa waɗannan nafilfili ko da yake akwai sauran hadisin ko wa fi lafzin lil bukhari a wani lafazi na imam al bukhari annabna umara lalle abdullahi dan umar radiyallahu anhuma qala ya ce haddathatni hafsatu hafsatu ta bani hadisi matar annabi hafsa nana hafsa ta bani hadisi annabi ya aureta tana bazaura biyar umar ce dan kafa Allah shi kare yadda da su ya aure ta tana bazaura aka samu matsala mazalla sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sake ta bayan ya sake ta tun kafin ta tafi gida ta gama idda malaika jibril ya zo ya ce Allah ta'ala ya ce kamar yadda ita li annaha sawwama wa qawwama yace kamar yadda ita saboda tana yawan azumin nafila kuma tana yawan salloli cikin dare yasa duk yadda kake da mace ba lokaci sai dai kai hakuri
in abu ya zamo dole babu yadda aka yi sai ka saki.
Amma dai in kana tare da mace sai hakuri. Ko za akwai lokacin da matan Annabi suka tattara shi a gaba suka saki baki ne dalilin saukan surori da yawa, bayoyi da yawa, ga azab, ga abin nan menene, ga talaq.
Suka saki a gaba
suka ce haba, muna matan Annabi, ana samun ganima, ana samun dukiyoyi, muna wahala, sai a kwana uku ba dora abinci a gidan nan ba, kaza 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 kaza. Har Annabi ransa ya ɓaci, ya yi rantsuwa, ya ce tun da abin ya zama haka, ya ce wallahi ba zan sake shigo gidan nan ba na wata guda. Yanzu kai Alhaji Aminu sun taɓa tsiye ka kai rantsuwa kai ba za ka sake shigo. Kun ga ya saukin halin Annabi, in ya ga dama duk sai ya kore su, amma bai yi ba, shi sai ya ce bari ya bar musu gida. Yanzu in kai ne fatattakansu za ka yi, saboda gidanka ne, amma kaga shi sai ya ce ni zan bar muku gidan na wata guda, shi ne ya dawo masallaci. Ya sa kun ga sutodin nan da ake yana da muhimmanci, ku inganta sutodin nan, ran da aka koro liman. Kaga sai ya da ya zo da taburma Karauno. Usman ka san Karauno? Lalle saboda zaki, saboda kasan zaki ko akwai kaba da yawa. Taburma Karauno idan ka shimfiɗa ta ka kwanta a kanta, mutanen da yanzu suka kwanta za ga da yake ko da babbar riga ko mai mutum zai ɗaga babbar rigarsa haka ko mayafinsu zai kwanta haka, in ya daɗe in ya tashi za ga alama. To haka Annabi ya je da Karauno yana kwance. Lokacin da Sayyidina Umar ya zo, me ya faru, me ya faru, kaza kaza kaza, ka ce ai haddiyarka a ciki, haddiyarka a ciki. To amma dai a takaice abinda nake so na kawo, bari yi shaf shaf shaf. Annabi da ya yi kwanaki 29 sai wata ya bayyana, saboda haka sai ya ɗauko shimfiɗinsa sai ya dawo gida, tunda yana cikin masallaci ne sai ya fara shiga gida. Wani ɗaki ya fara shiga ɗakin nana Aisha radiyallahu anha, na taɓa buga misali na ce kamar haka. Sai ya shiga ɗakinta, da ya shiga ɗakinta ta ce ah, har ka dawo ne? Zai ce eh. Ta ce to ai kwana 29 ka yi, muna lissafi, ko kuma ta suna lissafi, kwana 29 ka yi, akwai sauran kwana ɗaya baka cika ba, wato baka yi kwana 30 ba. Saboda haka tana so ta taimaka masa ne ya koma, tunda ya yi rantsuwa wata guda zai yi, to sai ya yi kwana 30, kamata ya yi ya koma, akwai sauran kwana ɗaya kar ya dawo sai wake gari. Ya ce ashaharu hakaza wa hakaza wa hakaza. Ita yake baki sani ba ne, ya wata ai kwana 10 ne da kwana 10 da kwana 9, in dai wata na Allah sai dai idan yayi nusa, in yayi nusa ne ba gan shi ba shine za a cika kwana 30. Shi yasa asalin wata na musulunci kwanaki 29 ne, amma in yayi nusa shine zai cika kwana 30. Sannan babu watan musulunci da mai 31 irin Gregorian calendar ko na yan albashi, kuma babu mai 28, babu. In ka ga an samu 28 ko 31 to kuskure aka yi wajen lissafi. Ko ba zai zama haka ba, sai dai a ce an samu matsala. To su mata haka suke, shi yasa wani lokaci hakuri yake yi da su, hakuri yake yi da su. To amma wannan baiwar Allah an sake ta kuma an mayar da ita. To tun da manzo Allah ya mayar da ita shi kenan. Kuma dama Annabi ya riga ya faɗa in kana tare da iyalinka ya ce ka yi hakuri, idan ka yarda da waɗansu ɗabi'u ba ka yarda da su ba, a hakura a haka. Don za ka samu wacce tana ɗan musguna maka ta wani waje, amma ta waɗansu wurare tana kyautata maka, to haka zai za a haƙura ya ta tafiya da su. Amma in abin ya kai innana, ka zagi ubanka, ka zagi uwarka, ka ci mutuncinka, yanzu kai sai ka zauna da ita wawa? A'a, ai babu, ai ba zai yi ba. Allah ya kyauta. Na'am, Nana Hafsa radiyallahu anha ya ce lokacin da ya kwana a wajenta, yana kwana a wajenta domin kun san saboda kaninta ne, yana yaro, dama yana daga cikin yaran sahaba, ya kaman Abdullahi dan Abbas ne, shi ma yakan je wajen Nana Maimuna ya kwana a wajenta.
Wani lokaci fa annabi yana kan a shimfiɗin yana kwance, su ma suna kan shimfiɗin, yaran su ma suna gefe suna kan shimfiɗin.
Amma sai dai abinda yake magana shi ne ba yadda za ka yi ka sadu da iyalinka akwai wani mai wayewa wajen. In dai akwai wani mai wayewa wajen karkayinsa. Kaga in Allah ya riga ya kaddara amma sai kuke ciki da falo ne shi kenan, sai ku tura su falo ku kulle. Ko ku tura su ciki ku kulle, amma dai ai ba ku daɗi. Ba ku daɗi.
يتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين.
النبي ينا صلى النافلة قدابيوما سوكي بعدما يطلع الفجر باين الفجر يا بينا. وانا فنانا حفصة دي تفت آما أينهن عبد الله دم عمر واتو يسا تي تفت آما ستتجا أبند النبي يكي يسا يتي وكان ساعة اللوكتين لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. Yace a lokacin ba na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Domin dama Allah ya riga ya faɗa min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isha. Yace salatu awratin lakum. Lokacin guda uku. Samarin gida waɗanda suke sun yi ido, to ana hana su shiga gida waɗannan lokacin. Bayan sallan isha yi. Ana sallan isha ya ja musu layi. Saboda barinsu da ake da mata su yi ta taɗi da menene ba daidai ba ne. Gara suna ɗakunansu ko suna karatu ko suna bacci. Amma abinda aya ta ce wato kafin sallan alfijir. Shi ya sa malamai suka ce an ce min ba'da salatin isha, can an ce min qabli salatil fajr. To idan ka haɗa bayan sallan isha'i kafin sallan alfijir, in ka haɗa wato tun daga bayan isha'i har zuwa asuba kenan. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, da lokacin da kuke ajiye tufafinku da tsakar rana, domin saboda idan rana ta yi lokacin mutum ya yi sallan azhar ya koma gida zai kwanta zai tuɓe tufafinsa, to nan ma ba a san garda gardan samari su rinka shiga ɗakunan iyayensu. Saboda haka ba daidai ba ne a ce kana da ɗanka saurayi kai ka shiga cikin gida ka je ka tube ya je yana tsayuwa a kanka, hakan nan ba daidai ba ne. Balle kuma a ce ‘ya’yanka mata suna ganinka da gajeren wando kana yawo daga kai sai singlet gidigirgidigir a cikin gida, ba daidai ba ne. Saboda akwai mundalin da idan suka kai yana da kyau a rinka rufewa don su wurare. Muharramanka ne amma a rinka rufewa don a koya musu tarbiyya. To kun san mahallin shahid namu shine wannan sallah, idan ba matan annabi ne suka faɗa ba to ba wanda ya sai faɗa. Rakatul al-fajr ne yake so a nuna mana, domin ita ce tikiton na 10 ko kuma 14. Wasu malamai ma sun ce a cire na sallar juma'a tunda duk sati sati ne, in a kowace rana ce raka'a biyu kafin azhar, raka'a biyu bayan azhar, raka'a biyu bayan magariba, raka'a biyu bayan isha'i, raka'a biyu kafin alfijir, kafin sallan asuba. Wannan shi yake gwada cewa raka'atul alfijir da annabi yake a gida yake yi ba a masallaci ba. Kun ga yana da kyau mutane su saba da sallolin nafilfili a gidajensu. In ka zo masallaci kawai sai dai ka shiga sallah, idan kuma ba ta da ya kama sallah ba sai ka yi mai tahiyatul masjid sai ka zauna ka jira. Amma raka'atul fajr a gida yake, kuma ba a raka'atul fajr sai alfijir ya bayyana. Sannan kuma a nan ya ce sajadatain khafifatain, sajadatain da yake sujada guda biyu ba sajada ne zalla ba, rakawoyi guda biyu ake nufi, khafifatain masu sauki saboda ba cika karanta musu sura ba. Shi yasa ya tabbata duk cikin sallolin nan ka kaf na nafilfili ko na farilla, sallolin da aka ce za ka yi su sukutum ɗinsu ba tare da ka karanta sura ba su ne rakatul alfajiri, in ka karanta fatiha kike. Kuma abu yake saboda mafiya yawa ba su ruwaito karatun annabi ba, amma in za a karanta sura ɗin ma ko za a karanta waɗansu ayoyi nan ma nassin hadisi ya tabbatar da haka, duk babu laifi. Amma in lokaci ya kure kaga zai karanta fatiha kawai. Fatiha fatiha kawai babu sura, shine khafifatain. ba wai ana rufe kai chap 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 kaman koton kuciya ba, saboda sallah dole mutum ya nazuwa cikin babu nazuwa cikin sallah babu sallah.
Ina fata an gane. To waɗannan suna daga cikin arrawati, sai dai kuma har yanzu an sake karfafa mana rak'atul fajr, hadisi na karshe na 63 na Aisha radiyallahu anha qalat لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
حديث نانا عائشة الله شكار الدار إيتا تتي النبي بيكثن شيء لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي بيكثن شيء على شيء النبي صاوانه أبو من النوافل na sallolin nafilfili a shadda ta'ahudan mai tsananin naciya ba, ta'ahudan kine naciya milhu a kai alarkatai alfajir kamar rakatai alfajir din, saboda ko tafiya yake annabi yana rakatai alfajir in alfajir ya fito sai yayi waɗannan rakawoyi guda biyu sannan yake sallan masu ba, idan a gida ne sai yayi su guda biyu a gida sannan ya fito yayi sallan masu ba. Yasa ma a wani lafazi wa fi lafzin li muslim a wani lafazi na imam muslim ya ce rakatul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha, kun ga waɗannan rakawoyi guda biyu sun fi duniya da abin da ke cikin ta daraja a wajen Allah. To duk waɗannan salloli ka kam gaba ɗaya suna da muhimmanci, duk mutumin da aka samu baya kiyaye su, Imam Ahmad ya ce wannan yana da matsala a rayuwa, ko da sallolin farillai ɗin nan ka kam gaba ɗaya kana yi, amma wannan ko ɗaya ba ka yi, ko ɗaya a cikinsu ba ka yi, to kana da matsala. Sai dai waɗannan salloli na nafilfili ba su kaɗai ba ne, kun ga akwai sallan wuturi ba ambata ba, wuturi raka'a guda ɗaya, inna Allaha witru yuhibbul witra, akwai sallan wuturi guda ɗaya wanda ba ambata ba, Allah wuturi ne yana son wannan sallah wuturi. Wuturi kuma kaga za ka zo raka'a ɗaya ne kawai, za ka karanta Fatiha da kul huwa da falaki da nasi shikenan, ko karanta Fatiha da kul huwa shikenan. Sai dai al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala yace gaskiya mutum ya raka'a ɗaya don din nan, yace wannan dan sakaci ne, yace in kana neman dan sakaci ka samu mai shafa'i mai wuturi kawai, yace to iyaka kenan, yace kamata yace ya raka'a biyu mana ya hada ka samu guda uku, saboda annabi yana yin shafa'i da wuturi raka'a uku, annabi yana biyar kamar yadda yake abin nan sama da haka, saboda haka kana iya yin biyar kai tahiya guda ɗaya kai sallama, kana iya uku kai tahiya guda ɗaya kai sallama, in za ka iya bakwai ma za ka yi tahiya guda ɗaya kai sallama, sai dai an fi yin arba'an guda hudu tahiya ɗaya a yi sallama, sannan a sake arba'an a yi tahiya a yi sallama, sai a yi salatan ko a yi guda ɗaya, kun ga an samu tara kenan. Sannan kuma dadin dadawa nafilfilin da za a yi da daddare sun fi muhimmanci akan nafilfilin da za a yi da rana. Dazu-dazun nan na jawo hadisi, annabi ya ce wato ku yi sallah cikin dare, wannan sun yi mutane suna bacci, kuma ya yaba wa bayin Allah cewa qalilan min al-layli ma yaj'un tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, saboda haka ya yaba wa bayin Allah wanda ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun wa fil jannati ma la aynu ra'at wa la udhunu sami'at wa la qatara ala qalbi bashar, saboda haka mutun yana sallolin nafilfili cikin dare, Allah tabaraka wa ta'ala zai sauta masa abubuwa da yawa, musamman ma hina yabqa sulusul layli lakhir hina yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fa yaqulu, a lokacin da Allah ta'ala yake sauka wato a sulutin dare na ƙarshe, yana ce ina mai roko in amsa masa, ina mai nema in bashi, ina mai neman gafara in gafarta masa, wannan wa zalika fi kulli layla, annabi ya ce cikin kowane dare nafilfilin da ake cikin dare akan bayyana karatu, cikin rana akan ɓoye karatu, wanda ake ɓoye karatu kawai a cikin nafilfilin dare wato sallar raka'atul fajr kamar yadda muka ambata, sai dai mutum ya bayyana bai laifi ba. Sannan kuma dadin dadawa ga sallan walaha, ko da yake an ce sallan walaha kofi ne suke yi, kima annabi sai da ya tsufa yake sallar wala'a,
ko kuma saboda ranar fatu makka ya yi sallar wala'a raka'a tafa, wadanda suka ce ai salatin fatihi ya yi,
wato yin abin farin ciki ya same ka, ka samu wani buɗe da hantsi sai ka yi raka'a tafa wa Allah, ka gode masa. Inda mutane suna haka za su samu sauki, za su samu sauki.
Sannan akwai nafila wanda yake mutlaki, ba fa an ce mutumin da ya yi nafila raka'a shida kafin azahar ko raka'o'i shida bayan azahar ko raka'o'i shida ko hudu kafin la'asar ko raka'o'i biyu ko hudu kafin magariba ko raka'o'i hudu ko shida ko takwas bayan magariba kafin isha'i ko bayan isha'i ya yi laifi ba, da wannan mutlaqun nawafil.
Ina fata an gane, amma dai wanda annabi ya fi ba su muhimmanci ga suna, in ka samu wani lokaci kana iya ƙara.
To sai babul adhani wal iqama, darasinmu na gaba shine kiran sallah da iqama.
Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.